sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Baba, ba mu kanin labarai.
To binta, ƴan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zargi da afkawa taron faretin Kirismeti da mota da ya kashe mutum biyar kanin jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya sake zaɓo Jerome Powell a karo na biyu da wani naɗa shi shugaban babban bankin ƙasar. Kana katsewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar Asabar a ƙasar Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da ruɗani da kuma damuwa.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya, fafutukar da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na kare haƙƙoƙin ƙananan yara na ƙara haɓaka domin an so mu samar da dokokin da za su kare haƙƙin yaran da ma ba su zo duniya ba. Za kuma ku ji cewa bayan sauraron koke-koken su kuma ma'aikata da suka aje aiki akan yadda suke samun matsala wajen karɓar haƙƙoƙinsu, Majalisar Dattawan Najeriya ta sha alwashin lallai za ta yi gyaran ƙudurin dokar fansho ta ƙasar. Ana kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ɗan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zarge da afkawa taron faretin Kirismeti da mota da ya kashe mutum biyar kana ya jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. Shugaban 'yan sandan Wokesha Dan Thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da Milwaukee yana da nasaba da ta'addanci. Ya ce 'yan sanda sun samu labarin cewa ya fada cikin rikici a gidansa ne jim kadan kafin wannan hadarin ya faru, amma kuma ya ce 'yan sandan ba su samu damar mai da martani ga wanda ya kiran ba kafin wanda ake zargin ya bar wurin ya kuma afka da mota a cikin taron faretin. 'Yan sandan sun ce ana gudanar da faretin Kirismeti na shekara-shekara ne a cikin gari da yammacin ranar Lahadi a gugun yankin, lokacin da mutumin ya afka cikin taron da mota kira SUV a guje. A hali da ake ciki kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya sake zaɓo Jerome Powell a karo na biyu domin naɗa shi shugaban babban bankin ƙasar. Yana mai cewa Powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa Amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa. Zaɓo Powell mai shekaru 68 ya ɗire a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya, ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashi makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma fannin siyasar Washington. Wasu 'yan Democrat masu son sauyi a majalisar dokoki sun yi iya bakin kokarinsu domin Biden ya naɗa Lal Brainard shugaban bankin, amma sai ya naɗa ta mataimakiyar shugaba. Shawarar Biden na naɗa Powell, ɗan Republican kuma tsohon babban mai zuba jari mai zaman kansa a mukamin na wa'adin shekaru hudu, abu ne da ba a saba gani ba wani shugaba ya sake zaben wani a babban mukami da shugaba na baya Donald Trump ya naɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Katsewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar Asabar a ƙasar Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da ruɗani da kuma damuwa. Mutanen ƙasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai ƙarfin 3G da galibi ƙasashen Afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki. Sai dai matsalar ba ta shafi layukan tarho na wuri ɗaya da layukan wireless da na Wi-Fi, hanyoyin sadarwar da 'yan diflomasiyya a Wagadugu ke amfani da su. Sai dai babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar akan abin da ya haddasa katsewar hanyar sadarwar, in ji wani jami'in diflomasiyya wanda ba a bashi damar magana da manema labarai ba. Kodayake rufe hanyoyin sadarwar ya fara ne a wannan ranar da masu zanga-zanga suka tare hanya, yayin da wani ayarin sojojin Faransa ya yi yunkurin ratsawa a cikin garin Kaya. Ayyukan ya hada da motoci 60 da sojoji 100 da suka taso daga Africa zuwa kasashen Mali da Niger, wanda aka tilasta musu komawa babban birnin kasar Wagadugu sakamakon zanga-zangar, a cewar wasu majiyoyin hukuma suna fada wa sashen bambara na muryar Amurka.
Da jimawa babu makeri zai kawo mana karshen labarin duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya fafutukar da hukumomi da kungiyoyi ke yi na kare haƙƙoƙin ƙananan yara na ƙara haɓaka, domin an so samar da dokokin da za su kare haƙƙin yaran da ba su zo duniya ba. Wannan yana zuwa ne lokacin da jihohin ƙasar ke ta yin kuskurema ga dokokin kare haƙƙin yara na ƙasar, tare da saka hannu ga dokokin domin aiwatarwa a jihohinsu. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Tun shekara ta 2003, lokacin shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, aka rattaba hannu ga daftarin dokokin kare haƙoƙin ƙananan yara a ƙasar. To sai dai yau kimanin shekara 18, jihohi musamman na arewacin ƙasar ba su kammala yin kuskurema ga dokokin ba, balle su ma aiwatar da su a jihohinsu. Wannan a cewar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Edward Kalon, bai rasa nasaba da yanayin fahimtar da jama'a ke da ita. Wasu daga cikin ƙalubalen da ke tarnaƙi ga hakan su ne na fahimta, inda jama'a ke alaƙanta al'ada da addini wajen kula da yara har zuwa girmansu. Suna ganin kamar an cusa musu aƙidun Turawa, abinda kan iya sa su hinjire, domin suna ganin sun san ƴancinsu. Akan haka ne ma nake taya Sokoto murna akan samun nasarar yin aiki tukuru wajen haɗa hankula wuri ɗaya da samun daidaito har aka amince da dokar a jihar. Kafin samar da dokar da jihohi ke yi, ana ta samun matsaloli na cin zarafin ƙananan yara ta nau'o'i daban-daban. Sai dai wannan dokar da gwamnan Sokoto Aminu Wazir Tambol ya sa wa hannu, wadda za ta yi aiki a jihar, ya ce za ta yi tasiri wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin.
Kamar yadda kuka sani, ƙara kare ƴancin yara ne, kuma addinin Musulunci musamman an san ƴancin yara da kuma muhimmancin ba su tarbiyya ta ƙwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani da tarbiyya mai kyau. Wannan doka za ta ƙara inganta wannan insha Allah.
Kafin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi kuskurema da saka hannu ga dokokin, wasu jihohi tuni da su a kai wannan matakin. To, amma gwamnatin ta ce dokokinta su ne mafi inganci, a cewar babban lauyan Najeriya Suleiman Usman, wanda kuma shi ne babban lauyan gwamnatin jihar Sokoto.
Doka ce da har ta ƙara ɗaya daga cikin haƙoƙin yara da sauran dokokin ba su ma yi magana shi ba. Har da doka ta ƙasa ba su yi magana wannan haƙƙi ba, na cewa idan aka samu ciki kuma cikin ya tsaya ya tabbata, to dole ne a tabbatar da haƙƙin wannan cikin na a haife shi, right to be born. Ba za a yadda da a yi terminating pregnancy ba, sai in dalili na lahiya, amma in ba haka ba, dole ne a tabbatar da an kare haƙƙin da tun yana cikin ciki.
Duba da cewa kafin wannan lokacin akwai ɗaruruwan matsalolin cin zarafin ƙananan yara da aka samu, wasu na gaban kotuna ana ta yawan shari'a, yanzu samar da wannan daftarin dokar mai yiwa ya sauƙaƙa waɗannan matsalolin, a cewar Rabi Obello Gandhi na ƙungiyar kare haƙƙoƙin ƙananan yara ta Save the Child Initiative.
Aga dokar da an ka yanzu ta ainihin daidai da zamani, kuma za a aiwatar da shi ta gwargwadon yadda aikin da ka aikata, akwai hukuncin da an kasa cikin duk wanda an yi maka hukunci a kan shi.
Shekaru 18 da sa hannu ga daftarin dokokin kare haƙƙoƙin ƙananan yara a Najeriya, har yanzu jihohi 10 na arewacin Najeriya ba su samar da dokokin a jihohinsu ba, balle su soma aiki, abinda kan iya nuna cewa har yanzu dai da sauran rina aka ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. Har kuma ta har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da ƙarshen labaran duniya.
Amurka tana ɗaukar matakan auna wata ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar IS a Afghanistan, inda ta aza takunkumai akan wasu manyan jami'an ƙungiyar da kuma masu tallafa wa ƙungiyoyin ta'addanci masu mayakan ƙasashen waje da kuɗi. A jiya Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana shugabannin kungiyar IS Khorasan da suka hada da Sadaullah Gafari da Sultan Aziz Azam da kuma Maulawi Rajab, 'yan ta'adda na musamman a duniya. Ayyanawar ta buɗe hanyar da Washington za ta tare su da duk abokan hulɗarsu daga samun kuɗaɗensu ko kadarorinsu da suka bi ta hannun ma'aikatan kuɗi a Amurka. Sadaullah Gafari, da aka fi sani da Sadaullah ko Shabab Al-Muhajir, shi ne ke jagorantar IS Khorasan tun cikin watan Mayu shekarar 2020 lokacin da sojojin gwamnatin Afghanistan suka kama shugaban da ya gaje shi. Wasu bayanan sirri da aka baiwa jami'an yaki da ayyukan ta'addanci a Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon wannan shekara na nuni daga fari yana gudanar da wasu harkoki a wajen birnin Kabul, inda kungiyar ta kafa wani rukunin masu leƙin asiri. Bugu da ƙari, a jiya Litinin, ma'aikatar bitar malin Amurka ta ɗora takunkumi a kan Ismatullah Khaluzai, inda ta kwatanta shi da babban mai tallafawa da kuɗi da kuma shirye-shirye ga kungiyar IS Khorasan ta Afghanistan, ko kuma ISIS-K a taƙaice. A ƙarshe, jami'ai da manazarta a ƙasashen yammacin duniya na ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a kan muhimmancin tura sojoji da Rasha ta yi a kan iyakarta da Ukraine. A farko wannan shekara ne Rasha ta tura da ƙaru kusan 100,000, inda ta ce yunkurin na wucin gadi ne da kuma atisayin horaswa. Amma yawancin sojojin sun saura a wurin, kana an ƙara wasu manyan ƙungiyoyi kwanan nan galibi ɓoye a cikin dare, a cewar jami'an ƙasashen yamma da na Ukraine. Hakan ya haifar da tashin hankali a Kyiv da manyan biranen yamma. General Krylo Budanov, babban jami'in hukumar leƙin asiri ta ma'aikatar tsaron Ukraine, ya ƙara dagula al'amura a ranar Lahadi a lokacin da ya shaidawa jaridar Military Times ta Amurka cewa yana zargin Kremlin da shirya wani gagarumin farmaki a farkon shekara mai zuwa, mai yiwuwa a ƙarshen watan Janairu. A cewar Budanov, mai yiwuwa ne harin ya hada da hare-hare ta sama da makaman artillery da kuma harba bama-bamai da tankokin yaki da kuma harin jiragen sama a gabashin Ukraine da kuma hare-haren wuce gona da iri a garuruwan Odessa da Mariupol na Ukraine. Budanov ya kara da cewa za a iya kai wani karamin kutse a makwabciyar kasar Belarus.
Sauraron koke-koken tsofin ma'aikata da suka aje aiki akan yadda suke samun matsala wajen karɓar harkokinsu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sha alwashin lallai za ta yi gyaran ƙudurin dokar fansho ta ƙasar. Shugaban kwamitin kula da fansho da aikin gwamnati da walwalar ma'aikata na Majalisar Dattawa Ibrahim Shekarau ne ya bayyana hujjojin yin haka. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da rahoton.
Daya cikin hukumomin gwamnati da wannan kwamitin kula da fansho ke sa ido a kanta ita ce rundunar sanda, kuma ita ce hukumar da ke jagorantar jami'an tsaro a Najeriya, wacce take da kimanin ma'aikata 371,800. Akwai waɗanda suka aje aiki daga hukumar 'yan sandan, waɗanda ke korafi akan yawan kuɗin da ake basu a matsayin haƙƙin yi wa ƙasa hidima har na tsawon shekaru 35. Abubakar Abdullahi Dashe yana cikin irin waɗannan ma'aikatan.
Yanzu ni na ritaya da rank ɗin Superintendent of Police, kamar na wuce anini uku kenan. Lokacin da suka zo suka yi capture ɗin mu, ni ina da anini uku lokacin. To da na samu superintendent, sai na koma FENCOM in faɗa musu cewa an ƙara mini matsayi. Sai suka ƙi suka ce ai su tun capture da suka yi mana shikenan ba za su ƙara wani abu ba. Na ce wannan ba ƙari ba ne, an bani wani promotion ne kuma kuɗi ya ƙaru. Suka ce ba ruwansu da na gama ritaya suka bani kuɗin yanini uku maimakon superintendent. Ni a matsayina na superintendent na ritaya ana biya na yanzu pension na kowane wata 30,000.
Bayan sauraron wannan ƙorafi na Abubakar Abdullahi Dashe, shugaban kwamitin kula da fansho da aikin gwamnati da walwalar ma'aikata Sanata Ibrahim Shekarau ya ƙarin haske akan matakin da Majalisar Dattawa za ta ɗauka akan irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen.
Tunda ake gyaran nan 2014, gwamnati ba ta biyan wannan kashi 10. Har yanzu tsohon kaso na 7.5 suke bayarwa, shi isa bashin yake ta taruwa. To wannan muka zauna da minista ta kuɗi, muka wannan gwaru-gwarin, suka fahimta cewa a so mu rage bashin nan, sannan kuma a ja layi daga wannan shekara a fara ba da kashi 10. Domin baka fara ba da kashi 10 ba, gibin zai ta karuwa ne. To yanzu ka ja layi na wannan bashin, to daga wannan shekara kuma za a fara ba da 10% ne. Shine suka fara biyan wancan gibin. Har yanzu ai da shaura ba gaba ɗaya sa aka biya, har yanzu da shaura. Amma dai wannan hoɓɓasan da ake a cire naira miliyan 100,000 da 30 ba karamin hoɓasa gwamnatin tarayya ta yi ba. Shi kansa da aka kai wa shugaban kasa ya yi mamakin cewar abin da ya taru haka, to amma ya kuru ya sa hannu ya yi da abadu don mun san shi ma ai yana karɓan fensho tsohon sojin.
Distinguished, to idan haka ne me yasa 'yan sanda da suka zo suke korafi akan batun fensho din su har suke neman a cire su daga wannan ayar masu hukumar fensho?
To wato abin da yake faruwa ai wannan gibin shi ne yake tare da su domin suna cikin 'yan contributory pension. Yanzu kamar na soja ai babu zancen a ɗau wani percentage, gwamnati ba da percentage, ɗungurungun gwamnati ce take ɗaukan kuɗin pension ta baya. Wata na kana sadaukar da ranka suna wannan wahala ai sun cancanci haka.
Majalisar dattawa ta sha alwashin sake gyara dokar pension domin kyautatawa ma'aikata da suka aje aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan netoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin Saka Mai Wuya.
Saka Mai Wuya.
Da muka sai forms mu a niyyar mu shugabannin nan za su zo su yi mana zaɓe, mu ci zaɓe, su yi mana hand over, to kuma sai ya kasance wato abin da ake cewa alƙali da yari da ɗan sanda da mai kama mutane da mai bada abincin kurkuku mutum ɗaya ne. Sai da wannan shi ne abin da ya faru.
Ga ƙa'ida, ko da ma mutum ya je ya siyo tela, ya je ya karɓo form ɗinsa a Abuja, to ƙa'ida shi ne sai ya dawo jiharsa ya miƙo form, domin akwai waɗanda suke kula da screening ɗin 'yan takara. Ba haka kawai don ka sayi form shikenan ka zama ɗan takara ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na Saka Mai Wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu shiga jihar Kano da muka daɗe ba mu je ka ba, kuma za mu shiga ne saboda mu shiga zauren jam'iyyar APC mai mulki wannan jiha ɗin, saboda ga alama rikitan da take ta fama da su a 'yan watannin nan zai yiwuwa su yi tasiri a kan makoman ita jam'iyyar a sauran jihohi musamman makwabtanta.
Sunana Abdulmajid Dan Bulki Kwamanda, kuma ni ina da hujjoji da nake bin bangaren mai girma Malam Ibrahim Shekaru. Ba yanda za a yi mutanen da suka karya doka, suka ci mutuncin doka, suka kakkarya demokuraɗiyya, suke cewa wane za a yi, ko da tsiya ko da tsiya tsiya. Kai ma ka san siyasa, ba tsiya a cikinta babu tsiya tsiya. Kuma ba yanda za a yi a matsayinmu na 'yan siyasa, ƙwararren 'yan siyasa, a cewa mun bi abin da gwamna yake so, watan ba abin da al'umma suke so ba.
Sunana Abdullahi Mai Kana Zara, ɗan jam'iyyar APC, kuma magoyin bayan Abdullahi Abbas, ɗan sarki jikan sarki daga wannan tsagi na ɓangaren gwamnati. Dalilina da yasa nake wannan tsagi shine kullum ana so ka bi jarumi, kuma a ƙarƙashin sa muka ci duk zaɓuɓɓuka na baya da 'yan majalisunmu na tarayya da 'yan majalisunmu na jiha, kuma duk inda ƙofa ta kulle shi yake zuwa ya buɗe mana ita a matsayinsa na jarumi, domin shi zai iya ɗauko mana kitse daga wuta. Kuma 2023 a ɗan shugabancin da za mu iya cin zaɓe bayan shi akwai matsala.
Dangane da wannan ne wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya je gaito mana Alhaji Ahmad Haruna Zago, wanda ya yi kirarin zama shugaban bangaren jam'iyyar APC a bangaren tsohon gwamna Ibrahim Shekarau, ya kuma haɗa shi da Honorable Zakari Ibrahim Sarina, wanda ya zama sakataren jam'iyyar na bangaren gwamna Ganduje, da kuma Abdullahi Abbas. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari in bar shi Mahmudu ɗin ya yi shimfiɗa ga wannan shiri da wasu alƙalin ma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan zaure na Tsaka Mai Wuya. Yau shirin yana jihar Kano, inda za mu tattauna akan rigingimin da suka taso ko suka biyo bayan zaben jam'iyyar APC na shugabanninta a jihar Kano a ranar 16 ga watan Oktoba nan. Jam'iyyar APC, masu saurare, a jihar Kano ita ce wacce take da gwamna da kuma 'yan majalisar dokoki na jiha kusan 30 daga cikin 40 da ake da su. Ita ce take da 'yan majalisar wakilai guda 24 gaba daya ta cinye kenan kujerun, sannan tana da sanatoci guda 3, kana tana da shugabannin kananan hukumomi guda 44 tare da kansilolin su 484, sai kuma wato masu rike da makaman gwamnati daban-daban na na'i a matakin tarayya da kuma jiha da kuma karamar hukuma din. Don haka za a iya cewa APC a Kano. A tare da ni shine Alhaji Ahmadu Haruna Zago, shugaban tsagin Sanata Ibrahim Shekaru, tsohon gwamnan Kano na jam'iyyar APC. Domin kamar yadda watakila ba za ku kasa ji a kanin labarai ba, yan makonni biyu uku baya ita jam'iyyar ta dare gida biyu ko ta tsage gida biyu a jihar ta Kano, biyu bayan wancan zaɓe da aka yi na ranar 16 ga wata, inda tsagin shi Sanata Ibrahim Shekaru da yake samun goyon bayan wasu 'yan majalisar tarayya da kuma takwaransa Sanata Barau Jibril suka samar da shugabanci a bangaren su, wanda kuma Alhaji Ahmadu Haruna Zago ke jagoranta. Haka kuma tsagin gwamna Abdullahi Umar Ganduje, wanda Abdullahi Abbas ke jagoranta, shi ma an zaɓe su a rufaffen ɗakin taro na Sani Abacha a waccan rana dai ta 16 ga watan Oktoba. Kuma a wannan zauri ina tare da Alhaji Ahmadu Haruna Zago, wanda ke jagorantar wancan tsagi na Malam Ibrahim Shekaru. Alhaji Ahmadu Haruna Zago, barka da zuwa.
Barka da salamu alaikum.
Domin tattauna wannan batu, a ɗaya bangaren ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, shine sakataren APC tsagin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Honorable, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhaji Ahmadu Haruna Zago, wai a takaice a dunkule, me ya sababa wannan kace na ce da cece kuce da ja'in ja da tirjiya a jam'iyyar APC daga watakila wata ɗaya biyu baya zuwa yanzu, har ma kuka aka kai ga kun dare kai yanzu ka zama shugaba ma a tsagin da kake?
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai, kamar yadda ka sani, ita jam'iyya tsarin mulki ne ya kafa ƙasar nan, kuma aka yi rubuta tsarin mulkin. Kuma ɗayan wannan tsarin mulki na ƙasa aka samar da jam'iyyu, ita kuma kanta jam'iyyar ta samar da tsarin mulkinta da kuma guideline, abin da kira abin da ta gadi nata, wato da ta tsaranta. To, a ka'idar jam'iyya, idan an kafa ta a Najeriya, sai ma ka samar da ofisoshi na jam'iyya har da birnin tarayya Abuja, sannan aina za ta dace wannan jam'iyyar rijista. To, da ta fito da guideline cewa za ta yi congress ɗin nan, da yawa mutane sun sayi abin da kira intern ko kuma forms na tsayawa takara. To, ina daga cikin waɗanda suka sai form don neman amincewar jam'iyya da 'ya'yan jam'iyya su zaɓe na matsayin shugaba a jihar Kano. Kuma na sai form ɗin nan, na cike form, na cika ka'idoji, na kai uwar jam'iyya. Ba a jihar Kano na kawo ba, na kai uwar jam'iyya, saboda ita ce haƙƙinta ne. Duk kuma rashin da ake cewa an kafa, ai ba a Kano ake kafa ba, a uwar jam'iyya ta ƙasa ita ce take samar da su. To, in ta samar da su, to kenan ka tabbata ɗan takara, kuma tilas a da ke ka tsayar takara. So, tunjar kake ji, alal misali, mu a nan jihar Kano, ɗan takara mu uku ne. Akwai ni, Ambassador Ahmadu Haruna Zago, akwai Shehu Usman Baban Lungu, akwai Nura Hassan Ungwago, da dukkan mu mun je mun sai form a wajen jam'iyya, kuma mun biya. Da zumma cewa waɗanda suke riƙe jam'iyya a matakin jiha za su gudanar da zaɓe tsakanin mu ukun nan. Saboda wannan da muka sai forms, mu a niyyar mu shugabannin nan za su zo su yi mana zaɓe, mu ci zaɓe, su yi mana hand over. To, kuma sai ya kasance wato abin da ake cewa alƙali da yari da ɗan sanda da mai kama mutane da mai ba da abincin kurkuku mutum ɗaya ne. Saboda wannan shine abin da ya faru.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina, gashi an ce su ɗaya daga cikin abubuwan da watakila bai musu daɗi ba shine ko rantse sau biyu, watakila kuma tsoron su shine yaya gaba abin da ka iya ka je yazo. Kuma na san an yi waccan tawaga da kai. Gashi kuma shi Alhaji Ahmadu Haruna Zago yana cewa wannan article 7 da ya kayyade muku.
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sallallahu ala nabiyyi karim. Wato, Mahmud, sai ne mamaki akan abin da shi wato Alhaji Ahmadu Haruna Zago yake faɗa har yana quoted din article 7 ko article kaza. Wato, ina so in tabbatar maka da cewa kar mu zo muna ɓatawa kanmu lokaci. Kowa ya riga ya san gaskiya, kuma kamar yadda wato kowa ya sani, ita harkar jam'iyya wato abu ne na doka na ka'ida, wanda idan baka bi wannan dokar ba, baka bi wannan ka'idar ba, duk abun da kai wato ko da shi da baka yi ba, wasu ɗaya ubansu ɗaya, wani lokacin ma gara ma baka yi ba, abin da Hausawa suke cewa da mugun rawa garikin tashi. Jam'iyyar nan dai guda ɗaya ce, kuma headquarter ta Abuja take,
kuma shugabanninta su ne suka sa cewa ran 16 ga watan Oktoba a zo a yi zabe a dukkan Najeriya, kuma su suka je suka turo malaman da za su gudanar da wannan zabe. Ga ka'ida, koda ma mutun ya je ya siyo tela, ya je ya karbo form din sa Abuja, to ka'ida shine sai ya dawo jiharsa ya miƙo form, domin akwai waɗanda suke kula da screening din yan takara. Ba haka kawai dan ka sayi form shikenan ka zama dan takara ba. Mu a iya sanin mu a jam'iyya ta APC ta jihar Kano, mutane 62 ne suka sayi form
wanda shugabancin jam'iyyar
na gaba ɗayan, ai mu shugabancin
gaba ɗayan mukamai,
gaba ɗayan mukamai guda 53 ne. Cikin 53 din nan, wato ko abubuwa guda uku, shugabanci guda uku ne kawai aka sai form a kansa. Babu wanda izo gaban yan committee yace ga form ina, ni na sai form ai mun screening. Daga matsayin woman leader sai youth leader sai PRO, su ne kadai waɗanda suka dawo da form din su suka zo kuma aka yi musu screening. Kaga a ganin APC, duk wanda bai zo headquarters jam'iyya, waɗanda aka turo daga Abuja sun musu screening, sun ce waɗannan su ne ƴan takara ba.
Amma idan mutum ya kai Abuja din fa,
ko ya kai Abuja, lokacin da ka kai Abuja, to su kuma malaman da za a turo su yi muku screening, to za a ba da form din iya waɗanda suka kawo daga Abuja, wanda suka kai Abuja su taho da shi Kano. Dole a Kano za a yi maka wannan screening din. Da haka mutum 62 din nan su ne wanda suka sayi form, ba mu sani ba a ina suka saya, a ina suka saya, kamar dai ni a Kano na saya, kuma a Kano aka yi min screening.
Ina so amma maganar da ake Honorable Ibrahim Abubakar Sina akwai ita magana da shi Alhaji Ahmad Haruna Zago yake magana cewa akwai mafi yanayi ku a tare da ku na alkali ne da dan sanda da mai bada abinci da ne da sauransu, domin ku a lokacin shugabanni ne ko ba a
Mahmud ba. Mahmud, ina so in tabbatar maka.
Ta ga shi kuma malamai, to bari mu ja burki a wannan kashin farko na wannan muhara da muke game da rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano. Sai Allah ya kaimu mako na gaba mu dawo, inda daga cikin abubuwan da za mu duba har da halaccin shi kansa shugaban rikon kwadar na jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya, wato Gwamna Mai Malabuni, wanda wasu suke shakka ko kuma tababar shugabancinsa ko kuma halaccin shugabancin nasa. Sannan kuma su waɗannan ɓangarori na jam'iyyar APC ta jihar Kano ɗin, shin suna bin dokoki da ƙa'idojin da jam'iyyar ta shimfiɗa, musamman wannan babi na bakwai na shi kundin tsarin mulkin jam'iyya din? Tudu za mu ji wannan shiri mai zuwa Allah idan zaka a madadin shi Alhaji Ahmadu Haruna Zago da Honorable Zakari Ibrahim Sulina da kuma shi Mahmud Ibrahim Kuli da ya shirya mana wannan muhara. Ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, ku huta lafiya.
Madalla, an gaishe ka Ali Mustafa, har kuma mu koma ga baba makeri dan jin labarai a takaice.
To bunta a takaice, ɗan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zargi da afkawa taron faretin Kirismeti da mota da ya kashe mutum biyar kana jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. Shugaban 'yan sandan Wokesha Dan Thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da Milwaukee yana da nasaba da ta'addanci. A hali da ake jin kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya sake zabo Jerome Powell a karo na biyu domin naƙashi shugaban babban bankin ƙasar. Yana mai cewa Powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa Amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa. Zabo Powell mai shekaru 68 ya dire a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya, ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashe makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma fannin siyasar Washington. A ƙarshe, kasewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar Asabar a ƙasar Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da rudani da kuma damuwa. Mutanen ƙasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai ƙarfin 3G da galibi ƙasashen Afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki, sai dai matsalar ba ta shafi layukan tarho na wuri ɗaya da layukan wireless da na Wi-Fi. Hanyoyin sadarwar da 'yan diflomasiyya a Wagadugu ke amfani da su
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri, wanda ya tsaya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza, wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleimani Yaro, da na shirya na kuma gabatar. Take muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.